This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. A yau Alhamis 16 ga watan Janairun shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Hawwa da kanin labarai.
To Muhammad, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ne ya zargi Hamas da kwangaba-kwambaya kan yarjejeniyar tsage ta wuta a Gaza, inda ya ce ba zai amince da yarjejeniyar ba tukunna. A tajirin da ya fi kowa kuɗi a duniya, Elon Musk zai kasance ɗaya daga cikin waɗanda za su halarci bikin rantsar da shugaban Amurka Donald Trump. Birtaniya ta sanar da ƙulla wata yarjejeniya da Ukraine.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas ta tsage ta wuta a Gaza tana tangal-tangal. Sannan za ku ji cewa ƙasar Algeria ta koro wasu 'yan ciranin ƙasashen Afirka da dama zuwa jamhuriyar Niger.
Fakani da Allah aljami da yake kamin ba mu da abinci. Bakin dan wanda na samu shine na aiko aka saya musu abinci, an saya musu dawa buhu biyu bakin suke.
Bayan nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya yi bayani ne kan yadda wasu ke shan magunguna masu ƙara kuzari da ya wuce kima. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama a share labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Alhamis ɗinnan, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya zargi Hamas da kwangaba-kwambaya kan yarjejeniyar tsage ta wuta a Gaza. Ya ce majalisar gudanarwarsu ba za ta amince da yarjejeniyar ba har sai ƙungiyar mayakan ta amince da ɗaukakin ƙudurorin da aka shata. Wata sanarwa daga ofishin Netanyahu ta ce Hamas na ƙoƙarin yin wata aika-aikar ta ƙarshe. Yarjejeniyar tsage ta wuta ta mataki-mataki da aka bayyana a jiya Laraba bayan shafe watanni ana tattaunawa. Ana sa ran ta fara aiki ne a ranar Lahadin nan mai zuwa, muddin aka amince da ita baki daya. Jami'an kiwon lafiyan Palestine sun ce ko a yau Alhamis sai da dakarun Isra'ila suka kai mummunan hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce a shirye suke su yunkura ga ayyukan taimakon jin kai a Gaza, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane miliyan 1.9 daga cikin mutane miliyan 2.3 ne aka daidaita, sannan aka lalata rukunin gidaje kashi 92 daga cikin 100. Attajirin da ya fi kowa kuɗi a duniya, Elon Musk zai kasance ɗaya daga cikin attajirai da dama da za su halarci bikin rantsar da shugaban Amurka karo na biyu Donald Trump. Shugaban Tesla Elon Musk da ya taka rawa babba a wajen sake zaben shugaba Trump, inda ya bayar da gudunmuwar sama da kwata biliyan na dala da ga yakin neman zaben Trump, cewar mujallar Forbes. A yanzu dai Musk na shirye tsaf ya jagoranci sabuwar hukumar da za ta kula da ingancin aikin gwamnati tare da Vivek Ramaswamy. Rahotanni sun ce an tsara Musk zai zauna a wurin bikin rantsar da shugaban kasar da takwarorinsa attajirai, shugaban Amazon Jeff Bezos da shugaban Meta Mark Zuckerberg. Duk da dai ba a saba gayyata shugabannin kasashen itare ba, Trump ya gayyaci da dama. Ana sa ran shugaban Argentina Javier ya halarta, cewar Bloomberg. Mele ne shugaban wata kasar waje ta farko da ya gana da shugaba Trump bayan da ya lashe zaben watan Nuwamba. A ranar Alhamis ɗinnan, Birtaniya ta sanar da wata yarjejeniya da Ukraine da ta hada da haɗin gwiwar soji da fannin kimiyya da fasaha da ƙoƙarin bin sawun hatsin da aka sace daga Ukraine. Prime Minister Birtaniya Keir Starmer yana ziyartar Kyiv domin sa hannu kan yarjejeniyar da shugabannin Ukraine, Operation Sterma ya kuma sanar da wani sabon zagayen tallafin manyan makaman soji a matsayin tallafi ga dakarun Ukraine. Sterma ya faɗa cikin wata sanarwa cewa wannan ba wai kai abu ne na nan da nan ba ko kuma na yanzu, abu ne na zuba jari a kasashen su biyu na zuwa karni na gaba, inda yake wato inda a tare za su kawo ci gaban fasaha da ci gaban kimiyya da masayar al'adu da ma haɓaka ayyukan kirkira, kamar yadda Ukraine ta nuna ilimin yin hakan a shekarun baya-bayan nan domin amfanin al'ummomin da za su zo a nan gaba. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas ta tsagaita wuta a Gaza tana tangal-tangal, bayan da shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Alhamis cewa majalisar zartarwarsa ba za ta zauna kamar yadda aka tsara ba don amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza, inda ya zargi Hamas ta haddasa rikici na ƙarshe. Ana sa ran yarjejeniyar tsagaita wutar da aka tsara za ta fara aiki a ranar Lahadi mai zuwa. Ga Sarfil Hashim Gumal da fasahar rahoton Linda Greenstein daga birnin Kudus.
Yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta haɗa da janye wani ɓangare na sojojin Isra'ila a matakin farko. Hakan dai ba zai baiwa Falastina da ka tsere zuwa kudancin zirin Gaza damar komawa gidajensu a arewacin ƙasar ba. A mataki na biyu, sojojin za su janye bayan an sako dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su. Hakan na iya ɗaukar watanni. Masu sharhi sun ce har yanzu ana iya kai hare-hare.
I do think what you'll see is regular Israeli raids into Gaza the way that you see Israeli raids into the West Bank. But that doesn't require in a large amount in Gaza.
Ina tsammanin abinda za ku gani shine har-haren da Isra'ila ke kaiwa Gaza akai-akai, kamar yadda kuke ganin har-haren da Isra'ila take kaiwa a gabar yammacin kogin Jordan. Amma hakan baya buƙatar ajiye sojoji da yawa a Gaza. Kawai yana buƙatar ƴancin walwala. Wasu manazarta sun ce Isra'ila na shirin tsawaita zamanta a wasu sassan Gaza. Hanyar da Tazarim ta raba arewaci da kudancin Gaza, amma yadda ita wata babban hanya mai fadi mai cike da dimbin barkokin sojoji, lamarin da ke nuni da sojojin za su kasance na tsawon lokaci. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce ba wannan bane shirin.
The decision of how long we are there is a decision by our government, and we have said multiple times if needed.
Shawarar tsawon lokaci da za mu kasance a can ta gwamnatinmu ce, mun sha faɗin cewa idan an buƙata za mu iya tashi daga yankin cikin sa'o'i 24. Jami'an Hamas sun ce ƙungiyarsu ta yi nasara a yakin. A wani jawabi da ya ta gidan talabijin shugaban riko na Hamas Khalil Al-Hayya ya ce Isra'ila ta gaza cimma burinta a Gaza. Wasu manazartan Isra'ila sun yi rigaɗin cewa Hamas na ci gaba da zama a Gaza, kuma za ta iya samun ƙarfi idan Isra'ila ta janye gaba ɗaya a ƙarƙashin yarjejeniyar.
Hamas has not been defeated militarily totally, and Hamas has not been
har yanzu ba a yi galaba akan Hamas da ƙarfin soja ba, kuma har yanzu Hamas ce ke rike da yankin zirin Gaza. Waɗannan su ne muhimman manufofin Isra'ila guda biyu da majalisar ministocin ƙasar ta ayyana, kuma har yanzu ba a cimma su ba. Shi yasa wannan takamaiman yarjejeniyar ba ta kasance wata dabara mai kyau ba, amma yana da kyau ta fuskar ɗabi'a da mahangar ƙasa wajen dawo da al'ummarmu. Rundunar ta ce tana son yankin da ke akalla kilomita ɗaya akan iyaka don tabbatar da cewa harin da Hamas ta kai wa Isra'ila ba zai sake faruwa ba.
To a gaida Sarfil Hashim Gumal, nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji cewa ƙasar Algeria ta koro su 'yanci ranin ƙasashen Afirka sama da 30,000 zuwa jamhuriyar Nijar. Ranzai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wata kotu a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ta ɗaure wasu 'yan ƙasar China su uku shekaru uku a gidan kaso bisa ayyukan haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. Kotun da ke birnin Bukavu, babban birnin ƙasar da ke yankin gabashin ƙasar ta Congo mai cike da arzikin gwal a yankin kudancin Kivu, ta aika da mutanen gidan kaso ne da yammacin talata sakamakon samun su da laifuffukan saye da hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, safarar kuɗi da sauran laifuffuka. An samu waɗanda ake zargin da tsabar kuɗi dalar Amurka 400,000 da wani adadi na gwal, abinda ya ɗaga hankali kan irin gagarumar ta'asar da suke yi. Da yake magana da manema labarai, gwamnan yankin Kivu ta Kudu Jean Jacques Parusi ya ce mutanen yankin sun gaji da irin waɗannan mutane da ke wandaka da arzikin ƙasar. A yau Alhamis, wani mutum ya daddaba wa jarumin Bollywood Saif Ali Khan wuka a gidansa da ke Mumbai, to amma likitoci da ke masa aiki sun ce yana wato ya fita daga cikin yanayi na hadari. Khan, mai shekaru 54, na kan warkewa ne daga wata jinyar inda ita ma aka caccaka masa wuka a kashin makarfafarsa da wuyansa da hannayensa, kamar yadda likitoci suka shaida wa manema labarai. Daya daga cikin likitocin da suka yi wa Khan tiyata, Dr. Nitin Deng, ya ce jarumin ya samu mummunan rauni a kashin gadon bayansa, inda daga bisani aka yi masa tiyata aka cire wukar da aka kafi a jikin kashinsa da gyara masa inda bargon kashinsa ya rika yoyo. Mutumin wanda ya balla kofa ya shiga gidan ya daba wa kan wuka ne a lokacin da kan din ya rika kokarin hana shi shiga cikin gidan a unguwar su dake Bandra a birnin Mumbai, cewar yan sanda da kafafen yaɗa labarin kasar.
Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Wani rahoto da kungiyar agaji da ke sa ido kan ƴanci rana a Niger, Alarami Fund Sahara ta fitar, ya ce ƙasar Algeria ta koro ƴanci rana da suka hada da ƴan Niger da sauran ƴan ƙasashen Afirka irin su Nigeria, Ghana da sauran ƙasashen Afirka ta yamma da tsakiya sama da 30,000 zuwa Niger a ƙarshen shekara ta 2024 ba tare da alamun cewar mahukuntan Niger ba. Wannan na zuwa ne shekara ɗaya bayan da hukumar mulkin sojan Niger suka soke dokar da ta haramta safarar bakin haure zuwa Turai ta hanyar ƙasar Niger. Daga Agadez, ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
Rahoton na Alarm Fund Sahara ya bayyana cewa ƴan Niger da sauran ƴan asalin ƙasashen Afirka kamar Najeriya, Cote d'Ivoire, Mali, Ghana, Senegal da dai sauransu da ke kan hanyar su zuwa ƙasashen Turai ko na Larabawa kimanin fiye da 30,000 ne dai hukumomin ƙasar Algeria suka taso ƙiyarsu zuwa Niger a ƙarshen shekarar ta gabata ta 2024 ba tare da amincewar mahukuntan Niger ba. Adadin da kungiyar ta ce shine mafi yawa na ƴan ciranin Afirka da ƙasar Algeria ta koro zuwa Niger. Shehu Aziz shine shugaban kungiyar Alarm Fund Sahara da ta fitar da rahoton.
Mun kai hidaya ta wajen mutum 31,000 wanda aka turo ƙiyarsu daga ƙasashen arewa, musamman mahakaman da su Algeria masu yawa ta yau da shekara sun takwas ba mu samu irin wannan yankula ba ta ƙasashe makota da suke turo ƴan Afirka shigowa Niger. To kenan sai mu ce abin nan lalle yana ci mana tuwa ƙwarya idan kun lura masu turara zuwa ƙasashen da nake wuyi kan maza kan mata, kuma mata suna tafiya da yara ƙanana ko kuma su suna ma samun juna biyu akan hanya, suna aihuwa akan hanya, wasu wurin aihuwa suna samun matsaloli.
Da yawa daga cikin ƴan ƙasashen Afirka da ƙasar Algeria ke korowa na zargin suna fuskantar cin zarafi daban-daban a hannun jami'an tsaron ƙasar, inda suke zargin ana yi wa mata fa'i yayin da wasunsu kuma ake kwace musu dukiyoyinsu, kamar yadda waɗannan ƴan ciranin da ƙasar Algeria ta koro suka shaida mana.
Tsakani da Allah Algeria da yake kai, ba mu da abinci. Bakin dan wanda na samu shine na aiko aka saya musu abinci, an saya musu dawa buhu biyu bakin su kenan. Da man zaman da ake Allah na tuba na saba sai ni Algeria ban taɓa zuwa ba san bayanin ta. Bakin shago ne yake kwana ba an alfa wala bana koma.
Ko ta suka sayo mu suka sako mu karka da can su kama wani gari nan kamo ka akai da ƙari mutum in ka ka kashi ma za ga mata a halbin za ba su kashi ba ra'ayin su kyara ciki ko yara wurin da aka zo a reku. Ci kan ku samu ku wahala kuma wurin ba da cin layi na akai ana kishin mata da maza a tunguza ku a toha muku mewu.
Ga Allah kame ina rubuta yanzu na wata bakwai takwas wani ya zai karama
da aka kama ni sai da nayi wata shida a hannu azaba iri gaskiya muna ganin ta tattare da mutanen nan
shekaru da dama ne dai kasar Niger ke korafi kan matakin da Algeria ke yi na gaban kanta wajen koro yanci ranar Afirka zuwa Niger inda ko a wata Afrilun shekarar ta gabata sai da hukumomin mulkin sojan Niger suka gayyaci jakada Algeria a Niger inda suka bayyana masa kyar amincewar su da matakin da kasar Algeria ke dauka da koro yanci ranar Afirka zuwa Niger sai dai kuma Algeria ke ci gaba da aiwatar da matakin lamarin da yasa Ahmad Umaru da ke zaman mamba na kungiyoyin kare yanci ranar a Niger yace ya kamata gwamnatin Niger ta dauki mataki
Niger ya kamata hukumomin Niger su dauki wasu matakai na tsakanin su da wanga kasashe makwabta don su samu su aje wata rajejeniya saboda in su wa'annan turawa suna bi ta kowace hanya ne in ba su yi da wannan ba sai sun koma sun yi da wancan kenan yana da kyau mu da muke makwabtaka da su mu san mun aje wata rajejeniya don wannan abin ya zamanto ba zai iya afkuwa kamar haka nan ba saboda su turo su cikin Niger din ka gani ba ta illa ce daban
wannan na zuwa ne shekara guda bayan da hukumomin mulkin sojin kasar Niger suka dauki matakin soke dokar da ta haramta safarar bakin haure zuwa kasashen Turai ko na Larabawa lamarin da masana ke danganta matsalar kurarar yanci ranin zuwa Algeria da wasu kasashen arewacin Afirka da soke wannan doka Hamid Mahmud muri Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
kuma da lagaida Hamid Mahmud da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magungunan da ke sanya kuzari ko karfin jiki idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin a ƴan makonnin da suka gabata mun yi bayanai kan irin waɗannan magunguna da kuma irin illolin da suke haifarwa ga lafiyar dan adam kuma a satin da ya gabata a cikin bayanan likita mun ji irin matakan da ya kamata hukumomi su dauka don rage wannan matsala inda yace ya kamata a dauki matakan hana sayar da irin waɗannan magungunan sai da takarda daga wajen likita da kuma ci gaba da wayar da kan jama'a kan illolin su to a yau ma Dr. Tukur Ismail na Jami'ar Zamfara dake Talata Mafara zai ci gaba da yi mana bayani ne kan irin yadda wasu suke shan waɗannan magungunan kuma su wuce kima wanda a turance ake kira da overdose duk a hirar su da wakin aiki na Abdulaziz Bello inda likitan ya fara da bayani kamar haka
shi wannan sun shiga stage inda muke ce ma dependency sun dogara ne kan maganin idan ba su sha wannan maganin ba abin da za su yi
wancan lokacin da kace awa biyu magani yake da aiki to su za su sha
to kaga shi tun lokacin da magani yake awa biyu yake na aiki so kana ce maka dama ko dai ka ƙara yawan magani ko kuma ka rage lokacin da kake shan shi to dama su biyu ne to duk wanda wannan wanda yake da dependency din zaka ga aikin da maganin kwara biyu zai ma wanda baya da wannan matsala din to shi sai hada guda shida ko guda goma sannan ya samu wannan gamsarwar da kwaya biyu za su yi ma wanda baya
shi jikin ya riga ya sabu da wancan
shi ya riga ya sabu da shi kuma to aikin da zai yi ko na kuzari din ko na cire ciwo din ko na komai ma zai mishi to sai an linka ninkin ba ninkin sannan zai mishi wannan amfani
to amma yawan cin shi na wuce kiba shi kuma waya illa guda ce ko kuma ta hi saurin zuwa ne ko kuma ta hi yawa
sai in misali wanda yake shan magani kan ka'ida kila idan zai dauki shekara 20 kafin nan maganin ya yi mishi illa wannan mai sha da yawa din nan cikin shekara ɗaya ko cikin wata shida zai iya kawo mishi illar da za ta sa kila kodar ta daina aiki ko kuma hanta ta daina aiki ko kuma duk wani abin da zai iya tabawa ya taba nan take ba tare da ya dauki wani dogon lokaci ba
za mu so mu dora kan abin da ya jibinci shi kuma wancan maganin da shi ma na tawari ne da ake amfani da shi shi ma don kuzari ne ko kuma don rage damuwa da ake kira kodin to shi alaƙa shi yake da irin waɗannan matsaloli na cuta ga koda ko ga hanta
eh sosai shi ma a idan ka duba pain killer ne wanda yana aiki a central nervous system level kodin din dama ana sa shi a cikin maganin tari saboda na farko a rage intensity na cough da frequency
intensity yawa kenan tsananin ciwon
wa tsananin tarin da kuma yawan da yake da shi haka sannan kuma yana da wannan sedative effect wanda zai saka
bacci
yawa to dan haka aka hada shi da antitussis kamar maganin tari din wanda ake amfani da shi to sai mutane suka gane cewa ko baka tari din baka komai idan ka sha wannan fannin na sa bacci din yana daya daga cikin abin da yake sa mutane wanda suke abusing wayannan magungunan suke amfani da su to zaka ga idan sun amfani da su kuma zaka ga su ma suna daya daga cikin magungunan suke causing dependency sosai
wato maganin ka suke sa a dogara kai
dogara da su
baka iya komai sai ka sha su
zaka iya komai ba gaskiya sai ka sha su kuma idan suka sha su za su samu wannan abin da ake cewa euphoria kamar wani nishadi ko wani
damuwa ta cire maka
kika ji damuwa ta cire
ko wani kuma alluran nan penta da suke baka su
yawa da su pentazocin din ita ma idan aka yi ta ita ma tana kawo irin wannan nishadi da wasu walwala kuma ta cire ciwo nan take
wannan ya kawo ga wanda ake cewa akwai manyan mutane su ma saboda yanayin kalubale al'umma da yanayin aiki da abubuwan da su yi a cikin su ana musu wannan allura don su cire damuwa kuma su yi aiki ko da yaushe ba sai wani irin illa shi yake musu wanda ba kodai suke sha ba
kamar ita allurar pentazocin kamar yadda na gaya maka tana da wannan instant relief na
maganin gaugawa
saboda
ita da kokain
da sauran opiate drops because suna aikin directly na ci maka a central nervous system wa'annan receptors wa'anda suke kawo saƙo ma kwakwalwa cewa wuri kaza akwai ciwo akwai raɗaɗi to suna blocking nasu ba za su kawo saƙon ba amma ba abin yana cewa yana faruwa amma ba za su kawo saƙon ba
maimakon idan ka ji ciwo idan ciwo ya faru a sanar da kai cewa akwai ciwo to sai a hana ka sani
ba dai saƙon ba zai iso
a to kamar kai ne gidanka akwai damuwa sai a hana gaya maka damuwa
eh a ko kuma kawai a ce misali akwai cikin ɗaki haka a ga hayaƙi na fita ta window sai a ɗibi ruwa sai a watsa ta window ɗin to zaka ga hayaƙin ya rage amma akwai wuta ne a cikin ɗakin ai tana ta ruwa ka gane to haka wannan abin da yake shi yasa yake temporary relief sai bayar amma da abin da yake in damuwa ce in rashin lafiya ce in ma ciwo ne mai raɗaɗi ko menene to shi yana yana yin shi amma dai a wannan lokacin da kai kamar allura ta pentazocin to za ta yi tape blocking receptors ɗin za su kai wannan saƙo ciwo
a rufe wurin da ake ganin saƙon
ciwo eh aka ganin saƙon ciwo akwai wannan matsala ɗin ita zaka ga ita ma saboda tana ɗaya daga cikin nau'i na abun da muke cewa steroids tana hana garkuwan jiki ita tana taɓa shi sosai sosai wurin ganin cewa jiki ya gagara maganin abubuwan da yana iya maganin su saboda ƙarfin garkuwan jikin da yake da su saboda ai wa'ancan kaji na ce ma non steroidal anti inflammatory to ita steroidal ce ita ma to ma tana reactivate wasu rashin lafiyoyi da suna jikinka amma da because ka san shi tsari na jiki na garkuwar jiki inda ka san security operatives
ne
jami'an tsaro na ƙasa suna aiki yanzu misali ai ka san akwai gidajen yari inda akwai wa'anda aka sa ciki aka rufe wa'anda kila miyagu mutane ne aka sa ciki aka rufe aka sa tsaro aka tsare su so idan aka samu jami'an tsaron wani abu ya taba su gaba ɗaya babu su kaga wa'annan abu za su fito wa'annan za su fito su tamu al'umma to haka ita wannan
da kwayoyin da maganin ka jikin ka kwayoyin garkuwar jiki suka diddane su yanzu an jaya garkuwar jiki saboda ka za su yi tusi a illa ta dawo
yawa misali zan baka misalin tuberculosis tarin fuka to za ka ga yawancin mutane za su harbu da kwayar cutar amma jikinsu zai kama ta yi naɗi ta yi riƙe ta yi hana ta ta ci gaba ba za ta hayayyafa ba za ta kuma yin wani illa a jikin mutum ba amma idan mutum ya samu kanshi yana alluran pentazocin saboda steroid din da take da shi da kuma sauran maguna da suke dauke da excessive steroids to wannan zai taba garkuwan jikin idan ya taba garkuwan jikin wannan garkuwan jikin zai sa wa'annan riƙon da aka yi wa wannan kwayan cutar a sake su don aka sake su kawai sai su dawo kuma sai su hayayyafa kuma su kawo matsalolin da ake gudu can wancan lokaci
to dakta a wannan karo za mu su koma ne abin da ya shahi shin lemuka da suka jibanci wato ƙara ƙarfi wanda ake kira energy drink casings wasu hoton doki wasu hoton mai masu dai ba da kuzari su malimuka ne su kuma wasu irin illa gare su ga lafiyar umma
limumuka masu ƙara kuzari wanda su ma abin da yake cikin su yawanci active ingredient din shine caffeine kuma shi caffeine din kasan shi ma central nervous stimulant ne kuma yana aiki da kwakwalwa kai tsaye yana kawo kuzari kuma sosai kuma illolin su gaskiya suna da yawa musamman a waɗanda suka ci binci san su ko yaushe kaman zaka ga mutum ya ce bai zai iya bacci ba sai ya sha ko kuma ba zai iya aiki ba sai ya sha saboda banda caffeine din da yake ciki suna dauke da suga sosai a ciki so waɗannan da suga da caffeine din kowanne yana da nashi illa musamman shi caffeine kaga yana taba aikin zuciya ita zuciya wannan bugawan da take yi idan mutum yana shan excessive caffeine zaka ga tana samun abin da muke cewa arrhythmia zata riga tana bugawa bayan da ya kamata ba kuma tana iya ƙara bukutun zuciya din ya zama jini ya hau tana da hanyoyi da yawa da take affecting aikin zuciya kuma kamar shi sugar din wanda shi ma idan ka duba zaka ga adadin ruwan lemon wanda bai wuce kila mil 250 ba amma yawan sugar da yake ciki yana da yawa sosai so shi ma idan aka jibinci shin shi kuma akai-akai yana iya haddasa wasu cutuka wanda suka hada da type 2 diabetes wanda shi ma zaka ga yayi yawa musamman a cikin al'umma
wani kalan nau'i ne na ciwon sugar
ciwon sugar
shi yayi ne na shake
shi ciwon sugar kan san kashi biyu ne akwai type 1 akwai type 2 daya da nau'i na biyu shi nau'i na biyu shine wanda ainihin zaka ga rashin lafiya ta kama mutane daga wanda suka shekara 35 zuwa sama yawancin abubuwan da suke kawo shi zaka ga idan mutum yana cin abinci da yawa amma baya motsa jiki ko wani iri sannan kuma yana kila shan irin wannan lemunan masu tsananin sugar a ciki akai-akai abubuwan da suke kashi suna da yawa amma waɗannan suna ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke kawo shi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Latinas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa inda za mu ji ko yawan cin goro yana da illa ga lafiyar dan adam duba da cewa shi ma yana dauke da sinadarin caffeine a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar ke cewa mu huta lafiya
to madalla ga da Hawwa Umar yanzu kuma ga kadan daga cikin sakon da ku aika mana ta hanyar email
Sakon mu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Yahoo mai aski Badaraka da Sunusu Madatte daga jihar da magaran a jamhuriyar Nijar. Suka ce hakika gaskiya dai za mu iya cewa cece ku ce ba namu bane kasashen Nijar da Najeriya da kuma Benin. Mu daina zargin junanmu domin ko idan har ba ma jituwa tsakaninmu. To fa su kasashen Turai suna jin daɗin hakan saboda kawunanmu suna ƙara rabuwa. Don haka yana da kyau al'ummomin kasashenmu. Mu ci gaba da yin addu'o'in Ubangiji Allah ya kawo ruwan sanyi a cikin wannan al'amarin. Sai kuma sakonmu da ya fito daga Muhammad Salihu Kauran na Moda jihar Zamfara. Ya ce cin mayar jiji na tsagaita wuta tsakanin kungiyar Hamas da Isra'ila wani abu ne da ya kamata a ce tun cimma a tsakaninsu. Amma sai yanzu da shugaban Amurka mai barin gado ya ga wa'adin mulkin shi ya zo ƙarshe. Sannan ya firsasa Isra'ila kulla wannan yarjejeniya. Don ya yi bugun gabar cewa a lokacin mulkin shi ne aka samar da tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kuma Hamas. Sakonmu na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sunusu Madatte da magaran da Isu Maƙiyar Madatte da Ilyas Yakubu Ɗigawa da Yakubu mai aski Badaraka da Musa Malam Indika Zawai. Suka fara da sallama suka ce yadda muka ga Amurka na tururuwa wajen kai agajin kayayyakin buƙatu ga 'yan uwansu na Los Angeles da Iblis gobara ya fadawa. Inda har ta kai ga hukumomi na shelar tallafin kuɗi da aka buƙata. Mu 'yan Afirka sai dai mu ce Allah sarki garin daɗi na nesa. Domin mu a nan don wata masifa ta samu mutum kowa gudunsa yake da fatan Allah ya shige mana gaba amin. Sakonmu na ƙarshe a yau ya zo ne daga Shehu Adamu Rajab ya ce Allah sarki talakan Najeriya da kai da arzikin ƙasarka amma kuma an yi maka haranya da shi. To daɗin abin dai komai nisan gona akwai kunyar ƙarshe.
Ta gaida baban Khalil kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako.
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu.
Ranar Litinin dinnan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025, za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47.
Kamar yadda muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio, talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban ƙasar da liƙa mulki.
Kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yankurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu riƙa kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Gani aka ce ya koriji.
Kada ku bari a baku labari, ku kasance tare da mu.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To masu sauraro, sai ayi mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba, sai an jima kuma da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da jihar kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda aka jimuriyoyin su, musamman Hawwa Sharif da ta karanto labarai, da kuma Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu, ni Muhammad Hafiz Baban nake cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.